Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 20 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mutatashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da sai kuma Niya. A birnin kuma sun gane kuma za a iya kama mu ta tashar Alpha Radio. Sai kuma ta yanar gizo za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yako makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Mambobin bangarorin da ke rikici a Sudan ta Kudu sun hada a wani taro da ake gudanarwa da zimma samar da yarjejeniyar zaman lafiya zuwa Juma'a. Babban taron Majalisar Dinkin Duniya zai wani taron gaggawa domin nazarin shawarar Amurka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Kasar China ta yi watsi da sukar lamirinta da shugaba Donald Trump a cikin rahoton dabarun kasa da aka fitar.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amshi rahoto akan bincike wanda aka gudanar akan wasu kudade da aka gano a wata gida a birnin Ikun Lagos. To ko menene mataki na gaba?
Wannan ya fito a fili cewa babu wani rufa-rufa ko wani koye-koye da ake nema a yi. Shugaban kasa ya nuna cewa doka sai an bi ta, duk wani wanda aka samu da laifi ko da hannu a cikin wannan magana sai an yi maganin sa.
Kungiyoyin musulmi da masu rajin kare haƙƙin bala'adama sun yi tir da matakin da babban makarantar horar da lauyoyi ta Najeriya ta yi na ƙin rantsar da wata ɗaliba musulmi bisa hujjar saka hijabi.
Za a yi rubuce-rubuce har zuwa su kotu da komi da komi za a je a bada hukunci cewa me dalilin hanata, kuma hanata ɗin ya yi daidai da shari'a, shari'an ƙasa, saboda shari'an ƙasa ita ce babba.
A jihar Bauchi kuma za ku ji cewar uwar gidan gwamnan jihar ta biya wa mutane 52 kudaden tara wanda suka gaza biya, wanda kuma hakan ne kai su ga zaman kaso. Muna kuma dauke da shirin demokaradiyya a yau, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barka da asuba, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya. Mambobin bangarorin da ke rikici a Sudan ta Kudu sun hada a wani taro da ake gudanarwa wanda ake fatan za a samar da yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa ranar Juma'a. Sama da mambobi 100 ne daga kungiyoyi da dama suke ganawa a taron da hukumar IGAD ta shirya a Addis Ababa da zimmar farfado da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekarar ta 2015. Wakilan kungiyoyin da ke fada da makamai da ma wanda basu da makamai sun haɗu jiya Talata a hedikwatar kungiyar tarayya Afirka da ke birnin Addis Ababa don tattauna samar da dawwammiyar yarjejeniyar zaman lafiya da ake sa ran za a cimma kara wato zuwa ranar Juma'a idan Allah ya kai mu. Kungiyoyin wazar da zaman lafiya a taron sun nemi kungiyoyin da ke fada da juna da su fara ajiye makamansu yayin da ake gudanar da tattaunawar. An dai bayar da rahoton ci gaba da fada tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan awara masu goyon bayan Rick Macharan Lasu.
Babban taron Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zaman gaggawa na ba sabon ba a ranar Alhamis domin nazarin shawaran Amurka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Wakilin Falasɗinawa a Majalisar Dinkin Duniya Riyad Mansour shi ne ya nemi a gudanar da wannan taron. Wakilan da za su sake duban daftarin kudirin nan ne da Masar ta gabatar da Amurka ta hau kujerar naki a kansa a ranar Litinin a wani zama da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya yi. Jiya Talata ne ma'aikatan harkokin wajen ƙasar Isra'ila ta umarci ofisoshin jakadancin Isra'ila a duk faɗin duniya da su shawo kan ma'aikatan jakadancin su hau kujerar naki a kan wannan kudirin. A makon da ya gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce shawarar da ya yanke na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila wanda har zai kai ga mayar da ofishin jakadancin Amurka a can Tel Aviv amincewa ne akan abin da ya kamata. Shi dai wannan kudirin na Masar bai bayyana sunan Donald Trump ko kuma Amurka ba, amma kuma ya ce duk wata shawarar da za a ɗauka ko wani mataki na tashin hankali a birnin Kudus dole ne a yi watsi da shi.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta yi watsi da sukan lamirinta da shugaba Donald Trump yayin a cikin wani rahoton dabarun tsaron kasa, inda rahoton ya ayyana China a zaman abokiyar adawa kuma kalubale ga Amerika. Sabon manufar da gwamnatin Trump ta bayyana kan abubuwan da suke ci mata tuwa kwariya kan harkokin tsaro da kuma shirinta ta soki lamirin shugabannin jam'iyyar kwamnatanci ta China tare da zargin su da kokarin yada tsarin su na mulkin danniya a duniya da masatar fasaha da kuma yada tsarin tattalin arzikin ta da gwamnati ke yin yadda ta so da shi. Rahoton ya bayyana wasu kalubale guda uku da ke yin barazana ga zaman lafiya da kuma muradin Amerika. Kan karin barazanar da ake fuskanta daga Iran da Koriya ta Arewa da kuma kungiyoyin ta'addanci, an zayyana kasashen China da Russia a matsayin masu neman yada aƙidojin su a faɗin duniya. Haka kuma rahoton ya zargi China da kalubalanta al'adun da aka saba a kasashen duniya da kuma nuna damuwa kan tsaron wato kan kwashe tsawon shekaru da Amurka ta kwashe don wanzar da zaman lafiya a duniya da China ke neman rugujawa.
Amurka ta kuduri aniyar dorawa Koriya ta Arewa alhakin wani hari na kutse ta yanar gizo da ake kira WannaCry da ta kai kan sama da kasashe 150 a fadin duniya tun watan Mayu da ya gabata, wanda ya kawo cikas a ayyukan asibitoci da bankuna kuma ya garkuwa da wasu muhimman bayanai yana neman a biya kuɗin fansa kafin a sake su. Mai ba da shawara a ma'aikatan harkokin wajen Amurka Tom Bozet ya faɗa wa manema labarai cewa Burtaniya da Australia da Canada da New Zealand da kuma Japan sun ga sakamakon bincike da Amurka ta gudanar kuma sun goyi bayan ayyana Koriya ta Arewa a matsayin wadda ta kai wannan hari na WannaCry. Abokan hulɗan cinikayya ma sun ɗauki mataki, inda kamfanin Microsoft ya bi sawun harin ya gano cewa gwamnatin Koriya ta Arewa tana da hannu a cikin wannan harin, kuma sauran kamfanoni na tsaro sun taimaka wurin wannan binciken. Masana sun ce wannan harin WannaCry ya yi amfani da wasu kafofin da ba a toshe ba a manhajar Windows wanda kamfanin Microsoft bata gyara ba.
Daga ƙarshe, kasashen Myanmar da Bangladeshin daddale shirin da zai kula da mayar da musulman Rohingya da suka yi gudun hijira zuwa Bangladesh don gujewa farautar su da sojojin Myanmar suke a jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin kasar. Ma'aikatan diplomasiya da kasashen biyu masu makwabtaka a yankin Asiya sun gana a birnin Dhaka jiya Talata don kammala 'yan gyare-gyare yarjejeniyar da aka rattaba hannu a watan da ya gabata, wadda za ta baiwa 'yan gudun hijirar da ke Bangladesh damar komawa ƙasarsu. Myanmar dai ta alƙawarin tabbatar da tsaro ga musulman Rohingya da suka yanke shawarar komawa gida. Haka kuma jiya Talata ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana ƙara yawan aikin da take yi a Bangladesh domin tunkarar ƙaruwar tashe-tashen hankulan da ake samu, ciki har da ɓarkewar wani nau'in mura da rashin samun kayan tabbatar da tsaftace muhalli da kuma matsalolin fyaɗe. Ƙungiyar Kare 'Yancin Ɗan Adam ta Human Rights Watch ta nuna damuwar ta kan yarjejeniyar da aka ƙulla tsakanin Myanmar da Bangladesh, ganin yadda babu hannun Majalisar Ɗinkin Duniya a ciki kuma rashin tsayar da takamaiman lokacin komawar 'yan gudun hijirar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammad Buhari ya amshi sakamakon binciken da ya kafa na kwamitin da ya kafa a kan binciken wasu kudade wanda suka kai dala Amurka miliyan 43 da aka gani a cikin wata gida mallakar tsohon shugaban hukumar leken asiri ta Najeriya Ambassador Ayo Oke da ke a unguwar wato Osibon Towers kenan da ke birnin Lagos. Malam Garba Shehu, kakakin fadar gwamnatin shugaban Najeriya, ya halarci zaman da aka mika wannan rahoton, kuma ga ƙarin bayani da yawa wakilinmu Umar Faruku Musa.
Wannan kuɗi masu yawa da aka samu wannan ya fito a fili cewa babu wani rufa-rufa ko wani ɓoye-ɓoye da ake nema a yi dangane da waɗannan kuɗi masu ɗumbin yawa waɗanda suka kai miliyan 43 na dalar Amurka wanda aka samu a wannan gida a Ikoyi a Lagos, wanda kuma kuɗaɗe ne da aka danganta su da hukumar leken asiri na ƙasa aka ce su suka mallake su. Shugaban ƙasa ya nuna cewa doka sai an bi ta, duk wani wanda aka samu da laifi ko da hannu a cikin wannan magana sai an yi maganin sa sai ya amsa laifin sa kuma amma kaidoji da za a bi ba za su saba tsarin mulki da ita kanta doka da ta kafa wayannan hukumomi ba wato muhimmin abu da ke tare da wannan bayani na su shi ne maimakon wasu da suke ganin a'a a dauki wannan jami'i ko a kai shi kasuwa a rara ko ana ta haya a ce ana ta tona abin da aka yi maganar nan da laifin dan adam amma kuma akwai bukatar a rufawa kasa asirinta duk kasashen duniyar nan ko ce tana da sirri nata wanda ba za a dauka aje a kai shi a kasuwa ba saboda haka dole abin a bi a hankali ita kanta dokar da ta kafa wannan hukumar leken asiri ta ba da matakai da ya kamata a dauka yayin da wani ya zo ya yi zambo ko ya zalunci yayin da yake gudanar da aiki to sai abu wannan doka a hukunta shi amma ba abu a dauka a jarida ana yawo da shi ana tura asirin kasa akan laifi ba
cewa wannan binciken da aka yi ya tabo yawan kudaden ma da ake zargin cewa sun wuce waɗanda aka gani a wannan lokacin da kuma mutanen da watakila suka ci moriyar waɗannan kudaden da aka yi watanda da su a cikin waɗansu mayan jami'an tsaro da ake zargin cewa sun ci moriyar kudaden nan
ai wannan ba za a iya wannan bayani akan wannan ba sai yayin da shugaban kasa ya fasa abu ya fito da shi yace gashi maganar nan ka san mataki biyu ne akai akwai bincike na committee da mataimakin shugaban kasa professor Oshibanjo ya shugabanta bayan shi ne aka kafa ita wannan committee da ambassador Babagana Kingi bai shugabanta makasudin kafa shi shine ya za a yi ai gyaran fuska da ita kanta wannan hukuma don ta dinga gudanar da aikin ta bisa ka'ida da tsafta da kuma biyan bukatar kasa saboda haka wannan rahoto kaga ya zama bi kenan za a hada su sai kuma a ga abin da zai biyo baya a jira umarni a ganin shugaban kasa ne zai ci a yi musamman dangane da hukunci ga wanda ya laifi ko kuma ya ɗebi abin da ba nashi ba
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
to madalla a gaida Umar Faruk Musa mako ɗaya bayan matakin da babban makarantar horas da lauyoyi ta Najeriya ta dauka da kiran tsada wata ɗaliba musulma bisa hujjar saka hijabi Kungiyoyin musulmi da na kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga makarantar ta hanzarta rantsar da ita domin kin yin haka yana sabawa kundin tsarin mulkin Najeriya. Ga Babangida Jibrin daga jihar Lagos da ƙarin bayani a wannan rahoto.
A wani taro na manema labarai da kungiyoyin suka gudana a ƙarƙashin kungiyar Muslim Rights Concern mai fafutukar kare haƙƙin musulmai a Najeriya, shugaban kungiyar Professor Ishaq Akintola ya bayyana matakin da babban makarantar horas da lauyoyi ta Najeriya ta ɗauka na kiran rantsar da malama Dausi da cewa ya saba ƴanci na bil'adama kamar da yake a ƙarshe a kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma umarnin da ke kunshe a Qur'ani na cewa mata su sanya hijabi. Kungiyar ta bayyana cewa al'umma musulmai a Najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin dadin su game da abin da ta kira tauye musu haƙƙi da ake yi a gwamnatance da kuma makarantu tun ba yau ba kamar yadda Professor Ishaq Akintola ya bayani.
The Nigerian law school's action is deplorable, reprehensible and preposterous. The very school where human rights lawyers are trained to respect human dignity.
Yace matakin da makarantar horas da lauyoyi ta dauka abu ne da ba za mu amince da shi ba. Kuma ga dalilin da zai sa makarantar da take koyar da lauyoyi kare haƙƙin bil'adama ta kasance ita ce ta farko a ƙasar nan da za ta tauye haƙƙin 'yan Najeriya ba. Idan ko haka ya kasance to la shakka babu doka da oda kenan a Najeriya.
There is no hope for the rule of law in Nigeria.
Ita ma dai kungiyar lauyoyi musulmai ta Najeriya reshen jihar Lagos ba a barta a baya ba wajen wannan taro na manema labarai inda wani wakilin kungiyar Barista Faisal Abubakar ya yi min ƙarin haske game da matsayin kungiyar tasu.
Ta za a yi rubuce-rubuce har zuwa su kotu da komi da komi za a je a ba da hukunci cewa me dalilin hanata kuma hanata din ya yi daidai da shari'a shari'an ƙasa saboda shari'an ƙasa ita ce babba ita ce tafi kowace shari'a a ƙasan gabaɗaya.
Ko za ka mun bayanin sashen da ya ba ta damar sa hijabi a tsarin mulkin Najeriya?
Sashen akwai sashe na 42 da sashe na 38 in aka duba ciki za a gani duka.
Malama Sharifa Yusuf Ajibale na ɗaya daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin mata musulmai a Najeriya ta bayyana cewa kungiyoyin musulmai da sauran musulmai za su ci gaba da tsokaci da kuma kiran yin gyara game da abin da t ta kira cin zarafi ko tauye haƙƙin mata musulmai masu sanya hijabi da ake yi a makarantu da sauran hukumomin gwamnati da ma kamfanoni masu zaman kansu.
We have to talk for ourselves, nobody will talk for us. And that's why we want to keep talking and want to keep dialoguing.
Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin. A jihar Bauchi kuma wasu 'yan gidan kaso 52 sun samu 'yancin su bayan da uwar gidan gwamnan jihar Barista Aisha Muhammad Abdullahi Abubakar ta biya kudade da kotu ta ci tare mutane 52 kuma ta ba su kudaden motoci su dau mota zuwa inda suka fito. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan shine karo na biyu da matar gwamnan Barista Aisha Muhammad Abdullahi Abubakar take biyan kudaden tarawa waɗanda suka gaza biya. To sai dai ganin cewar mace guda ɗaya tilo ne ta samu wannan kubutar, sai na tambayi Hajja Barista Aisha Muhammad Abdullahi Abubakar dalilin rashin samun mata da yawa.
Abu ne yasa kuke ganin bamu fita da mata shine wai laifukan da suka yawancin shi kisa ne, kuma in mutum yayi kisa ka gani wannan abun yafi karfin mu. Ni ina lawyer, mai gidana ma shi ma yana lawyer, shine muka hada kai muka ce to ya kamata a yi wani abu akan yaran da suka dan committing small kananan offenses don wadannan kananan laifukan da basu iya biyan kudin final compensation din su ba, shine na dauka wannan
kaman mutane nawa ne kenan kika sama musu yanci.
So a shekaran da ya wuce 2016 mun releasing inmates guda 43, a yanzu kuma mun releasing 52 of them.
To me ji gawa iyayen waɗannan mutane gan da su koma gare su gidajen su.
So yanzu dai kaddara yana kan kowa, kuma muna ƙara ga ma iyayen su wai su rungume kaddaran da ya samu waɗannan yaran, kuma su ƙara hakuri da su, kasu zazage su, su kasu gaji da sa su a hanya mai kyau. Kada yaushe suna gargadansu don yaran su dan natsu.
Kontrolin gidan yarin Bauchi Suleimanu Tsadu Suleiman ya ce abinda matar gwamnati ta yi ta cancanci a yi ba mata, domin kuwa ta rage cinkoso a gidan kurkukun.
Ta taimaka sosai kwajar da congestion na prison, to inda aka cake da mutane 40,000 da wani abu aka fi da 50 kasa an samu rage kenan ko. To ta taimaka sosai, kuma wannan zai taimaka musu su zama ta mutanen kirki da su kama su nawayi a waje ba tare da suna cin kurkuku ba.
Su ma 'yan sarkan da aka samar musu da 'yancin nasu sun yaba wa matan gwamnati da cewa wallahi kofa ne na cire a wani gari a Iluwa. Me za ka ce ganin cewa da yanzu ka samu 'yancin kanka?
Bai da ce na gode, kuma Allah ya sa da laifi irin haka ba zai ƙara faruwa ba.
Yawwa, ko za ka gabatar mun da kanka?
Eh, sunana Rodgers daga Bogoro.
To ya Rodgers me ya kawo ka nan kai laifi kai?
Na zaci mashin.
To yanzu ka samu 'yanci, macin gwamnati ta samar maka 'yancinka, ya kake ji a ranka?
Wallahi na je na ji na fi kowa murna a wannan gidan da na fita wani gidan kunci, kuma muna roƙon ubangijin Allah sunan sa ki aikata wannan laifi.
Laifin da nayi lamani ne na fili, to shine alkali ya mun bulala 14 da tara zuwa prison 14,000 da wannan kuma 30,000.
To gashi yanzu an samu miki da 'yancin, ya kike ji a ranki?
Na gode, na yi farin ciki da wannan abin da ya aka mini.
Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 12:12 ne da minti 19 na dare a nan Washington, ga maimaicin shirin demokaradiyya a yau.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokaradiyya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa zan gabatar har na 'yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun takarar shugaban ƙasa ne a cikin jam'iyyar PDP, domin kuwa dawowar tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar cikin jam'iyyar ta PDP zai sauya tsarin takarar shugabancin ƙasa a cikin jam'iyyar. Wannan yasa muka nemi ji daga bakin 'yan takarar da ma shi kansa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Kana Muji, koya 'yan jam'iyyar suka ji da wannan mataki da tsohon mataimakin shugaban ƙasa ya ɗauka. Sai dai ba mu samu damar kaiwa ga dukkan mutanen da suka jima da bayyana ra'ayoyinsu na takara ba, baya ga tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalami Lamido, wanda ya tattauna da 'yan jarida akan wannan batu. kuma cikin yan jarida da suka tattauna da tsohon gwamnan na Jigawa Alhaji Sulamido har da wakilin sashen Hausa Nasir Adamil Kaya kuma da farko an tambayi tsohon gwamnan Lamido ko ya yake ji game da batun takara ganin tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya dawo cikin jami'ar tasu ta PDP
wato wani lokaci wato idan aka tabbata ta mamaki mutum nan ko shugaban Najeriya dan PDP ne ya taife shi shi da ke cewa Atiku tsohon shugaban Najeriya mace shugaban Najeriya name na PDP so da haka dan ya dawo gida mai mamaki ciki abin da ka zafi PDP na karanci na dauka a duniya kuma sai IPC ai musu ko so da ka mai ne dawo gida kuma mai ne fi da dan wani ya zo gida irin jami'a ta nake mu fata mu shine muna sai da saboda Najeriya idan ya dawo gida ba ga takara ta ko tasa magana shine masu jiwa kuriya ɗin Najeriya ne a wajen jami'ar PDP ko na ajiye PDP da bada wani su ne masu wannan haƙƙi saboda su sa dan takara su idan su bada takara shine su ba Najeriya da san ya kwada cewa daga da mika ɗin Najeriya saboda babu wani abun damuwa in fact su kuma kowa da kwai dawo kuma wallahi muna magana su kowa ba zai dawo dukkanin su suwa ma ko su kwanko su su alufata su saraki su wallahi Adamu duk wa'in mutanen nan ka gane cewa sunan su da tarin su PDP ne kullin su PDP ne kino su PDP ne kuma APC cin mutuncin su ne wulakanta su ne kuma cin mutuncin tarihin su so da karasu da gida tun da ake ku dawo ai muga ta kare ba wani so daga muna murna kowa da kwai dawo don mu gane shi ne ana ganin Najeriya mu tare da wake da mu dukkanin su mutane uba dan Najeriya ta dan takar mafi inganci domin maganin abu da kike yanzu
ha kuma an tambaye shi kenan daje kafar da jami'ar ta yi tayi ne domin shi tsohon mataimakin shugaban kasar ta Najeriya ko me zai ce game da wannan batu
to ai ka gani ko da babar ba sai ku ce kuma an yi gunda kuma da kace an shirye wai ba kan shi shi da ma tuje an takar PDP ne an fita shi ne wani lokacin kun yi magana wato kamar make dan ka ce abin da shi akai dan shi an takar ne shi ne saboda haka wai ba shi ne yanayi na adalci domin duk mun da kike magana shi ne fa dama shekara 15 ba PDP ne dukkanin su a cikin 19 a cikin shekara ta hijira ta 1969 ko a lokacin nan kowanne NPDP dukkan sai PDP ne da kwanko so da su wa ma ko da su waye da su waye suna siyasa aka zaka fudda mukamai su fa mukamai a PDP a wancan lokacin ba a magana wai ba su kawo so da ka abin da yake matsayin karanci cewa kowa da kwai da gida fatimu shine na faɗa cewa a bajin irin PDP dan takar na gari ba sanin haƙƙin mutane mai kishin mutane ba sanin me Najeriya me batun Najeriya me gidan dan jami'a me kwardininsa me mutuncinsa wanda yake idan mai dan takarar nan shike da muje mu kaɗan APC kowa shi fatimu shine a ba mu dan takarar da yake fa kowa dacewa a Najeriya a cikin PDP so ka kowa ma izo hakkin wannan abin yana ga masu kudin takara har da shi da za a buɗe ba za convention
da kuma aka saki tambayan sa ko har yanzu yana kan bakansa na tsayawa takara
to kake tsammanin baka Najeriya kana cikin America na hoto an da kan Najeriya ai ba mu ga kan takara bai taso ba mu ga takara kuma idan muka yi magana fa cewa ya zan yi akan takara ta tuka shugo shi ne kun yi magana sai gane waye ke magana akan me idan ba takara zai ka ga cewa tuka shugo ne kan ji tsoro so ka takara duk ɗan PDP da sanin da yanci takara ina takara haka kuma nan gaba kwa mai shugaban takara ba fata mu shine idan mun je fitar da yan takarar mu san me hakkin mu a matsayin shugaban PDP sabanin APC ba san koi ba cewa mai abin da yake saboda kasa zaman lafiyar kasa hadin kan kasa ci gaban kasa wanda ke ba mutanen Najeriya dan takara mafi inganci ko mai wani Allah ya bashi isi kar ku so ka wakta kar ku bai da tsanani ne a ce ku idan ka ji da abin da kai da ce ku zai dauke sauran da ban a ce ku mutum ne kamar ni dan yau PDP ne yake ganta ba ta masale ko dai tafi kuma ya dawo so me lafi ne ya dawo kowa da kowa ya dawo kai man ka zo ka shigo ka zo kai man ka zo ka shigo
to shi ma tsohon mataimakin shugaban kasar Nasiru ya tambaye shi kan wannan batu na takara ga kuma abin da ya shaidawa Nasirun
Raja Tiko Abubakar wasu suna kira gare ka daga sakin takarar shugaban kasa kin zaka amsa kiran
eh to ina nan dai ina tunani har yanzu in lokacin yayi zan tara kun shaida mu abin da nake ciki
amma ya kike ji a ranka kana jin cewa zaka yi
na
ya kike ji a ranka kana jin zaka yi
a raina to mai yiwuwa
to sakamakon wannan ficewa da tsohon mataimakin shugaban kasa yayi daga jami'ar APC mai mulki an tambayi gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir El Rufai ko ya suka ji da wannan
jami'ar APC da gwamnonin jam'iyyar APC sun sani cewa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar zai bar wannan jam'iyya cikin watan Disamba. To alhamdulillah ya bare ta cikin watan Nuwamba, Allah ya raka taki gona. Mu ba abin da zamu ce domin shi dama tsohon mataimakin shugaban kasa yana neman inda zai takara ne, kuma ya duba a jam'iyyar mu, ya dubi gwamnonin jam'iyyar, mun fito mun ce mu Buhari muke, kuma Buhari muke so ya sake takara. To tunda yaga haka shi yasa ya fara shiri, kuma wannan mun dade da sani. Kuma ku sani ko da aka yi neman takara na 2015 ai ba ma na biyu ba a jam'iyyar, na uku yayi kwankwasa ya buge shi. Saboda haka ko a jam'iyyar APC din ko shugaban kasa ya ce ba zai takara ba, ya sani cewa bai da wani dama. Amma mu gwamnonin APC mun hada kanmu, yawancin mu 24 ne, fiye da rabi daga cikin mu mun ce mu muna son shugaban kasa, in Allah ya ba mu rai da lafiya 2019 ya mana takara. Kuma alhamdulillah Allah ya ci gaba da kara ma shugaban kasa lafiya. Kowane lokaci na ganshi kullum ina addu'a, ina gode ma Allah da Allah ya kara mishi lafiya. Saboda haka maganan lafiyan shi da sauransu magana ne na baya. In Allah ya yarda 2019 zamu jira mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar in zai takara ya zo a buga a gani. Amma ni ko minti ɗaya ba zan rasa bacci ba kan waye zai ci zaben nan, domin wannan zamani in Allah ya yarda zamanin shugaban kasa Buhari ne.
To amma da aka cewa gwamna Nasir El-Rufai tsohon mataimakin shugaban kasa ya zargi jam'iyyar su tafi ta APC da masa jifar matattan mage bayan an yi amfani da shi da martabarsa har ma da dukiyarsa, ko me zai ce game da wannan?
Ai ita siyasa kana son mutane su karu ne ba su rabu ba, saboda haka kowane mutum ɗaya bari ba za ka so ba. Amma maganganun da mataimakin shugaban kasa na da Atiku Abubakar ke cewa wai an amfani da kuɗin shi, waye ba kuɗin? Ni dai na san waɗanda suka taimaka mana da kuɗinsu da dukiyansu aka yi zaɓe, kuma ni ban taɓa jin sunan Atiku ya kawo sisi ba. Idan ya kawo sai ya faɗi waye ba kuɗin, nawa ne, me aka yi da shi? Kuma ya kamata in sani, domin tunda aka yi jam'iyyar nan ina cikin shugabanninta, kuma lokacin da aka yi campaign da ni da gwamna Rotimi Amaechi da sauransu muna tsakiyar campaign na shugaban kasa. Saboda haka ya kamata mu sani, sai ya faɗa waye ba kuɗin, nawa ya bayar. Amma kamar yadda na ce, duk siyasa ko mutum ɗaya ne ya bari ba ka so domin kana son mutane su karu. Amma shi mataimakin shugaban kasa na da Atiku Abubakar shi yana neman wurin takara ne. Ya duba jam'iyyar mu ya ga babu, domin mu yawancin gwamnonin APC mun ce mu Buhari muke so.
To sai dai kuma har ila yau an tambayi gwamna Nasir El-Rufai bai ganin wannan ficewa da tsohon mataimakin shugaban kasa yi zai iya janye musu wasu manyan yan jam'iyyar tasu, nan ko ga amsar da ya bayar.
To babu yadda za a in tabbatar cewa ba za a samu mutum ɗaya biyu daga jam'iyyar APC da za su bi shi ba, domin ai wasu ba aƙida suke ba kuɗi suke bi. Saboda haka akwai wanda za su bi shi masu kwaɗayi ko masu son wani abun duniya. Amma in dai mutum yana son ya dubi yadda za a gyara ƙasarmu ne, yadda za a gyara Najeriya, ai kowa ya san ba za ka haɗa Atiku da Janar Muhammadu Buhari ba.
To masu saurare, yau nan shirin zai ɗiga aya, sai wani sati a jimu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, da ma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, mambobin bangarorin da ke rikici a Sudan ta Kudu sun haɗa a wani taro da ake gudanarwa wanda ake fatan za a samar da yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa ranar Juma'a. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa da ba a saba gani ba a ranar Alhamis, domin nazarin shawarar Amurka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila.
Kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci. Sai kuma da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sarfi Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma Malam Steady da ya shirya ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar wato Mr. Jimmy Cook Babu Yakubu, mun ce sallama, a huta lafiya, sai anjima.